sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla 'yan ƙasar Colombia 7 da hukumomin ƙasar Haiti suka kama dangane da kisan shugaba Jovenel Moise sun samu horon sojan Amurka ko na 'yan sanda. Wani jami'in Amurka da ya nemi a saka sunansa saboda muhimmancin binciken da ake yi ya fadawa muryar Amurka a jiya Juma'a cewa dukkan mutanen 7 sojojin Colombia ne a lokacin da suka samu horon. Jami'in ya ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ma'aikatar tsaro na ci gaba da sake duban bayanan mutanen don gano ko akwai ƙarin wasu da ke da hannu a kisan da ke da alaƙa da Amurka. A safiyar ranar 7 ga watan Yuli ne aka harba Moise har lahira a gidansa a wata unguwar masu hannu da shuni da ke birnin Port-au-Prince. Mai ɗakinsa Martin ta samu rauni a harin amma tana samun sauki daga tiyatar da aka yi mata a wani asibiti da ke birnin Miami a jihar Florida da ke nan Amurka. A jiya Juma'a shugabar hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƙasar Cuba da ta saki wasu masu zanga-zanga da 'yan jarida da aka kama a lokacin zanga-zangar nuna adawa da gwamnati da ta haddasa ƙarancin kayayyaki kamar abinci da magunguna. Michelle Bachelet ta faɗa a wata sanarwa cewa duk waɗanda ke tsare saboda sun nemi haƙƙinsu ya zama dole a sake su ba tare da ɓata lokaci ba. Bachelet ta bayyana damuwa game da zargin yin amfani da ƙarfi akan masu zanga-zangar da kuma tsare mutane da yawa ciki har da 'yan jarida. A jiya Juma'a aka sako wani ɗan jarida da aka kama ranar Litinin a lokacin da yake haɗa rahoto akan zanga-zangar ɗan jaridar ABC ta ƙasar Spain, amma kuma aka yi mashi ɗaurin talala a cewar jaridar. Yayin da adadin Amurkawa da suka samu cikakken rigakafin COVID-19 ke kusanta kashi 50 cikin 100, ƙarin makarantun gwamnati da kwalejoji da kuma kamfanoni masu zaman kansu da yawa a Amurka sun ɗauki hanyar shari'a mai cike da sarƙaƙiya don sa mutane da yawa yin rigakafin. Kusan kwalejoji da jami'o'i 600 za su buƙaci ɗalibansu da ma'aikatansu su yi rigakafi kafin su koma makaranta a zangon karatu na gaba, a cewar mujallar harkokin ilimi ta Chronicle of Higher Education, yayin da wasu ma'aikatan gwamnati na gundumomi ke tilastawa malamai da sauran ma'aikatansu su nuna shaidar yin rigakafin. Wasu kamfanonin masu zaman kansu da yawa su ma sun sanar da buƙatar jami'ansu su yi rigakafin. Yayin da ƙwararru ke cewa ya kamata kashi 70 cikin 100 na Amurkawa ko ma fiye da haka su yi rigakafin ko su samu garkuwa daga COVID-19 don a samu garkuwa sosai a cikin al'umma a ƙasar. An bijiro da tilasta yin rigakafin a matsayin wani makami na yaƙi da munanan nau'ikan coronavirus. Duk da haka wannan ƙoƙarin na fuskantar suka ba ma daga 'yan gwagwarmayar ƙin jinin rigakafin ba kaɗai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Afghanistan sun faɗa a jiya Juma'a cewa an kashe wani ɗan jarida daga India da ya lashe wata lambar yabo ta ƙasa da ƙasa a lokacin da aka yi wani faɗa da sanyin safiyar Juma'a a lardin Kandahar da ke fama da tashin hankali a kudancin ƙasar. Danish Saddeki, ɗan jarida mai ɗaukar hoto a kamfanin dillancin labaran Reuters wanda kuma ya samu lambar yabon Pulitzer, yana kan haɗa rahoto ne game da fafatawar da aka yi tsakanin dakarun gwamnatin Afghanistan da mayakan Taliban a gundumar Spiny Boulder wacce ta faɗa hannun mayakan a farkon wannan makon. A wani sako da ya rubuta a Twitter, jakadan Afghanistan a India Farid Mamunzai ya ce ya damu matuƙa da jin labarin kisan abokinsa Danish Saddeki a Kandahar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu duwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da tsohon babban Hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, Air Marshal Al-Amini Dagash, dangane da wasu daga cikin kalubalen da ke kawo cikas a ci gaba da yaƙi da ake da rashin tsaro a Najeriya. To madalla, a baya an yi ta koke-koken cewar akwai matsalar rashin haɗin kai tsakanin sojojin sama da sojojin ƙasa dangane da yadda ake tunkarar yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Da yake shi Air Marshal Aminu Dagash tsohon babban hafsa ne na rundunar sojan saman Najeriya, kafin daga bisani kuma ya samu ƙarin girma zuwa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya. Na tambaye shi ko ta wace fuska yake kallon wannan al'amari.
Akwai wannan kuma babban matsala ne, kowa banda ma su jaridun ƙasa, jaridun ƙasashen waje ma ko da su rediyo sukan faɗi wannan lokaci zuwa lokaci. To amma yadda na ce maka, president shi ne commander in chief in dukkan sojojin ƙasar nan. Ƙarƙashin shi akwai chief of defense staff, sannan su service chiefs. To amma yadda ya kamata a yi a haɗa kai a zauna a yi strategizin da komi da duk ana yin wannan, suna meeting suna yin suna operation rooms su suna mai plans su da komi da komi. Amma dalilin da har yanzu ba iya hada wannan gwiwan sosai ba, to wannan kuma sai dai kun kila aje a tambaye su. Amma haka din ne ya kamata, don ba za ka iya yaki kai kada. Shi yasa na gaya maka, idan sojan sama ya je ya dauki jirgin shi ya diba kamera din shi ta nuna mishi cewa eh ga fa mutanen nan anan, ga camp din su a can, ga camp din su a can, ga camp din su a can. Shi wannan da ya je ya dauki wannan hoton da su meme, shi zai gaya ma kuma operations center din su Air Force din, ya gaya musu cewa to gashi ga degree din ga kana kaza, su za su tashi kuma za su gaya ma soja to gashi an sami wannan information, za mu tafi nan lokaci kaza. Sun jajjefa bombs din su da waye-waye din su da waye-waye din su. Kaga su sojojin sama ne, suna sama ne, su ba za su iya zuwa ƙasa ba su shiga ko tank ko APC ko su rike rifles ko wani abu suje su kama mutanen nan su gama da wannan adabin. Wannan ya rage na soja. To amma suna yin wannan meeting dalilin da har yanzu ba a sami nasara ba sosai yadda ake nema, wannan kuma sai dai a tambaye su. Na nima na baka wannan misali ɗin inda sojojin sama za su je su daki jiragensu, bayan jiragensu da ke ɗaukan hoto ya diba zai gaya ma nasu jiragen masu bomb gashi kunzan nan, kuma su kuma wa'annan masu bomb nan kaman kafin su tashi za su gaya ma soja ce to za mu je wuri fa kaza lokaci kaza kun shirya, don mun fita ku ya kamata ku shiga. Abinda ya kamata ya dinga faruwa ke me yasa baya faruwa, to wannan ne ni kaina ba zan iya ce maka ga ansa ba, amma abin da ya kamata ya faru kenan. To shi yasa kaga yanda kai gabata misali a Niger ne a inane nane kaga su ma sun fada a Katsina ma a nan kwanaki naji an ce sarkin Katsina ya yi magana batun jiragen airport da suke zuwa suna ta zuwa ma mutanen nan wuta da wani abu, ya gode ma ya sojojin sama da komi bai faɗi sojojin ƙasa ba. To amma ga wannan abin da cewa ya fusa jeta bombing sannan amisu, wannan normal abin nan abu ne da muka saba, yakin duniya ma na ɗaya biyu uku huɗu duka haka ake yi. To me yasa ba za a yi, me yasa sai a tambayi sojojin ƙasa me ya faru, mun je mu zuzzuba muku mun bubbuge wannan mun karkashe wannan kaza yaya ba ku shiga ba, kaga yan suka shiga su ne za su gama da komi kuma abin da ya rage. To mun su shiga ba kuma yanda kace haka za su wanda ya rai wanda ya mutu ya mutu, wanda ya rai dana kuma ga san inda yayi ba, ya daki wani garan shi ya daki wani za su je can su regrouping bayan lokaci kuma su sake dawo.
Yanzu ranka da kai babban Hausa na rundunar sojojin saman Najeriya, daga bisani kuma kai babban Hausa na rundunar tsaron Najeriya, misali kamar a lokacin ku akwai dan wannan kwarfa-kwarfan a ce sojojin sama ba sa aiki tare da sojojin ƙasa, ko akwai dan damuwa tsakanin soja kaza da kaza a lokacin ku, akwai wani matsala?
Ba zan ce a lokacin mu akwai wannan matsala ba, amma daga experience ina shekara 36 da na yi soja, operations lokaci-lokaci akan sadu ceto maybe Air Force da Army su haɗu, in kuma a kudu ne mai kila ko in ya haɗu da su teku da me za a ja su navy su zo su shiga, ko kuma wani lokaci kuma aka ma an jawo ma irin su SSS da wasu abu su kan taimaka a wasu wurare. To ba zan ce wannan ya zama mana babban problem ba a lokacin mu, amma akwai dan illa din nan da nan, amma ba babban problem ne ba
abin da illa akwai shi nan ba.
Yawwa, wanda aka shirya, inda aka shirya za a je ai, aka sai daga bayan an zo ne kuma kowa ya ce ina da nashi complain, baka yi min kaza ba a lokacin kaza, to haka duka wannan jita-jita ne kuma na gyara ne sai a gyara kuma. To amma ba yanda muke ji haka ba.
Ya mashi alamin da gashi akwai wanda suke da ra'ayin cewar irin waɗannan matsalar rashin tsaro galibi ya fi yawa arewacin Najeriya ne, kuma ku manya-manyan sojoji na arewacin da a raye har yanzu irin ire-iren ka, kai ne kamar mutum na biyu mafi girman iko a gwamnatin Janar Abdulsalam Abubakar. Shi kansa Janar Abdulsalam yana raye, ga su Janar Babangida, ga su Janar Gawan da sauransu. Wani zai ce me yasa kamar ku manyan janar-janar na arewa ba za ku taru ku yi gangami ku samu shugaba Muhammadu Buhari, shi ma dan uwanku soja ne, a same shi a zauna a tsari yadda za a yi a tunkari wannan matsalar tsarin gajan-gajan a yi ta kare ba?
Wanda na sani dai kowa yana dan nashi kokarin shi, kowa yana dan nashi hanya na ba da shawara. Ni kaina ba zan ce na taba zuwa na same shi president ba akan wannan abu da rakeyi ba, amma na san tun da lokacin da Boko Haram ta soma ta yi karfi-karfi, lokacin Jonathan ina memba din Borno Elders Forum, mun zo so uku villa na, mun zo muna advising kuma muna counteracting ƙaryan da wasu ko intelligence in shi ko meye suke zuwa suna gaya mishi. To gaga, amma duk da haka ba bi hanyar da muka gaya musu ba. Banda wannan, da na dawo na Abuja, marigayi ambassador ɗinmu na Kano, dan masanin Kano ambassador mai tamasili marigayi, Allah rahamshe shi mishi gafara, ya forming up wannan Northern Elders Forum. Kuma Northern Elders Forum din nan sau da yawa mun rubuta takardu, mun yi advising the president
Goodluck Oguari.
A lokacin Goodluck ya tafi, lokacin da shi Buhari, General Buhari ya shigo, shi ma mun yi memorandum iri da Northern Elders Forum suka bashi. Kuma a cikin memorandum din nan akwai batun wannan tsaron ƙasa da yadda ya kamata a tafiyar da komai. Kuma ni na san shi marigayi, shi kuma kila sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ba zan iya sani ba, amma shi kanshi a haka ya je ya sami president ya ambashi
shi dan masanin Kano.
To abinda na sani ke kokarin da mu muka san muka dani muka dani, tunda ba mu ba gwamnati ba ne ba, muna waje, amma ko da ma mun ba da shawara, a ɗauki shawaran mu ko a batta, wannan ba mu da
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai lake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwan tsakanin muryar Amurka da tashan Alfa Radio mai suna da Dangari. Sunana Abdulmugis Idi Kotoko. A cikin shirinmu na yau mun yi tattaki ne zuwa garin Atibobo, inda muka ziyarci fadan mai martaba Ufailu dan Usman, jikan Abdullahi na Hudu. Mai martaba Ufailu dan Usman ya koro mana dan takaitaccen tarihi game da masarautarsa da kuma yadda aka kafa zangon garin Atibobo. To jama'a masu sauraro, she ku biyo mu domin jin yadda hiranmu da mai martaba Ufailu dan Usman, jikan Abdullahi ya kasance.
Ni ne Ufailu dan Usman, jikan Abdullahi, sarkin zangon Atibobo na Hudu.
Mai martaba, ka ce kai ne na Hudu, ko za ka iya ambatan mana sunayen sarakunan da suka yi sarauta har ya kai kanka yau?
Sarauta dai an fara shi da kakana ne, amma kafin kakana ya zo akwai waɗanda ake ce musu mai unguwa. Da wannan an ka fara zama, akwai mai unguwa Ali mai gashin baki na farko, mai unguwa Barade uban Haruna, mai unguwa Malam Halidu. Ya kamata a samu sarki gaba daya, to shine aka fara da kakana Abdullahi dan Azumi na Kuraci gari. To da shi ya zan babu, she ubana ya dauki karaga, shine Usman dan Alkariya dan Abdullahi dan Azumi na Kuraci gari. Bayan shi kuma yayana ya dauki karaga, sunan shi Ali dan Usmanu, jikan Abdullahi dan Azumi na Kuraci gari. Tukunna ni Ufailu dan Usman, jikan Abdullahi dan Azumi na Kuraci gari.
Na'am, mai martaba, ko za ka iya koro mana dan takaitaccen tarihin zangon Atibobo?
Kafin 1887 duka suna nan cikin zangon Atibobo. Ubana don kanshi an haife shi cikin zangon Atibobo 1887. It means kafin 1887 duka suna nan wurin nan. Suna wurin nan kuma suna fataucin su. Shi kakana ya zo da fataucin kante ne, ya zo ya sai kante ya koma da shi can ƙasar Hausa, ya sayar ya komo. Haka nan yake yi. Tamu ubana kuma fataucin shanu, ana zuwa a so shanu a wuce a je da shi Kumasi.
Na'am, da suka fito ƙasar Hausa ne suka shigo Atibobo koko a'a sun yada zango wani gari tukunna suka shigo? Su nawa suka shigo Atibobo, kuma su waɗanda suka kafa zangon Atibobo wani yare ne su?
Kagan shi Bahaushe, in ya riga ya bar ƙasan shi in ya zo, wani bambanci sakkwatacci, zamfaranci, nufanci duka yana aje su gefe ne. Duka su Hausawa ne, haka suka ɗauki kansu. To ban tsama sun fi kamar mutum ma 12 ba. Suka zo ba ruwansu da wai kai ba zamfare ni ko a'a, sun ɗauke su Hausawa ne, suke sha'aninsu, suna kominsu tare yanda abin yake kenan.
To da Hausawan suka shigo garin Atibobo, suwa suka zo suka iske? Baya ga 'yan kasa, su iske wasu kabilunmu na zango?
Hausawa dai ba su iske kowa ba. Ai shi yasa har yanzu sarautan zango yake hannun Hausawa. Ai kai da ka zo ka fara, kai da kai ake yi. To yanda abin yake kenan, ba su iske kowa ba. Daga baya dai duk kabilu suka zo, kuma duka kuma saboda musulunci ba wani daban ciki, mu duka ɗaya ne. Akwai duk kabilan da ka sani arewancin Ghana, to suna Atibobo.
Na'am, kuma martaba ya iya dan koro mana wani abu kadan da kakanni suka shigo yanda aka yi aka ba su waje suka kafa zango?
Ni batun kakana zan iya faɗi.
Na'am.
Zuwan shi bai zauna Atibobo ma, ya wuce wani gari. Mal goma in ka wuce Atibobo zuwa Kumasi, ana ce mishi Jato Zungu. Asali sunan shi zangon Jatau, she yau aka juya shi ana cewa Jata Zungu. Shi zangon Jatau nan, shi kakana farin mutum ne, inda ya je zauna dajin nan kusa da inda yau ya zama jasu zungun nan inda ya fara zama kenan to da za a haifi ubana ne ya komo birni aka dauki cikin shi daga wannan kauyen jata zungun nan shi aka haife shi cikin Atibubu shi aka sa mishi Usman dan Alkariya to kaga yanda an kai kenan fataucin kante da yake shi yazo da wani abun hannun shi kuma mutum ne wanda hannun shi bai da karfi yana bayarwa kuma yana iya mobilize mutane in DC je zo shi ya iya organize aje a aza shi ai ta mun ba lori aza mutum ake yi a zo da shi to kaga inda ya samu farin jinin kenan yana fataucin kanten shi yana wa'annan abu kuma yana karawa shi ya samu farin jini
ko mai mai ta ba zai iya koro mana abin da ya sa wannan zangon Atibubu ya shahara
to zangon Atibubu dai ya shahara saboda ko me zaka yi cikin Atibubu ko on suruwa in dai ba da Hausa ba to abin bai yi da mu muke yara an ka ce the largest zongo in West Africa shi a ce muka Atibubu ko ta wani hanya zaka bi shi dai Hausan nan tarihi yana nan ba abin boye bane kaga masu kasan da aka iske bunun Atibubu in aka kwantanta garin duka wato su bangaren da za su dauki bai kai kashi 25
masu garin ma da kansu
yes duk fadin garin zango ne
na'am
shi yafi yawa
to da me zangon Atibubu ya bambanta da sauran zangonnin da ke kewayen garin
tsohon gari ne yake ya ci suna wai Atibubu yandi salga tamale lokacin bayi wannan garin da salga da yandi duk santan sayar bayi ne to shi yasa wannan garin tsohon gari ne ba garin yau bane ya dade tun fil azan
to kuna da wani take da kuka yi ma wannan zangon Atibubu
akwai shi wai Atibubu garin Janakwaku inda mai unguwa Ali mai gashin baki garin shege da shegiya in ka ga dan halantu bako ne
kai batun wani kwaku shine nake son da amina wannan bayani kadan
da kakannin mu suka zo wa'anda muka iske suke masu kasa su ne bunu to wannan lokaci bunun nan sarkin su shine Janakwakun nan
shi ya ba kakanni
shi ya ba su ce to ku je nan ga ku zauna in ya so mu duka mu ci amfanin juna
na'am kalubale da kuke fuskanta in akwai shi kamar mu sani
kalubale akwai su amma fannin siyasa abinda anka ce kai sarki ka fidda kanka cikin siyasa shi ana so ko menene a tura ka ciki kaina ga maka ubana haife shi 1887 muna zaune tare da yan gari kamar ma in ce ma mun zama duk daya to she kwanan gani wa'ansu suke neman su ce wai mu baki ne mu kuma ba mu taba mu yadda kamar mu baki ne in suna son baki mun gura musu gidan mutuwansu su je su tone su amma mu ba baki bane
saboda haifan ku aka yi gurin
iyaye mu ma haife su nan tukunan su kuma suka haife mu saboda shi mu ba baki bane ba mu taba zama baki
shi yasa wannan ne matsalan ku
shine matsalan mu amma garin don kanshi matsala daya ne in an kai aka magance muna shi to sai mu ce alhamdulillah shine na ruwa ba mu da ruwa wannan garin duka ne ruwan sha ruwan komi da komi mu shine matsalan mu government kuje ta waiwayo da mutane abinda ake gaya musu daga can birni Accra ba shi bane su rinka tada kafansu su zo har inda mutane suke su gani da idon su wani hali mutane suka kasance suna ciki in yaso su gani da idon su kaman batun ruwan gare nake fadi yau muna cikin January watan farko to ni na ga maka har zuwa February mutum ya baka tausayi ba kyau inda aka ce an bar hadari to magana ya tashi to su komo su zo mu matsalan mu ɗaya da muke so in an ka magance mu na wannan to she mu ce alhamdulillah don ruwa ashi ne rayuwa amma ba mu da shi kuma sun sani ba bakon abu bane sun sani in abin da mu za mu iya mu yi da karfin mu da mun yi wani abin in yafi karfin ka dole hukuma ya zo ya tallafa to mun yi kuwa ba su ji
ta jama'a masu sauraro duka karshen tattaunawa na da mai martaba Ofailu dan Usman Jikan Abdullahi kenan a madadin sashen Hausa na muryan Amurka da kuma tashan Alfa Radio da ke garin Kumasi sunana Abdul Mugis Idi Kotoko nake cewa a huta lafiya
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.